daya daga cikin takin na bare dai shine kawo karshen yunwa kwata-kwata a doren duniya kuma fatan hukumar abinci ta duniya shine kawo karshen yunwa kafin nan da shekara 15 masu zuwa kasashe da dama dai ciki har da Najeriya sun bayyana aniyar su ta rungumar noma ga dangadan al'amarin da aka tabbatar zai taimaka wajen inganta rayuwa da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma to sai dai kuma masana kimiyya da fasaha na ganin wata hanya da za a samu nasarar kawar da yunwa tsakanin al'umma shine na amfani da hanyoyin inganta tsirrai al'amarin da zai haifar da abinci mai yawa ga dimbin mutanen da yanzu haka ake da su a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashe masu tasowa irin su Najeriya Dr. Abdulrazak Ibrahim malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da bincike a cibiyar binciken harkokin noma da yanzu ke cibiyar nazari da samar da abinci ta hukumar ECOWAS da ke kasar Ghana.
Muna da matsala na cewa nan da shekarar 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen na samu abinci. So ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi ka inganta harkar noma shi ne amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahar shi ake kira biotechnology shi ne wanda ke amfani da wata halitta ko tsirrai ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum ke amfani da kwayar zarren cells ɗinta ka fitar da wani abu da zai amfani ka ɓangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yalwata abinci ko kuma akwai wani magana iso da zaka sa da zama cewa banda misali banda kayan gina cikin protein da carbohydrate da zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne ake biotechnology
ƙudurin kawar da yunwa dai a cewar hukumar samar da abinci ta duniya zai taimaka wajen ceto rayukan ƙananan yara miliyan 3,100 sannan kuma da samar da lafiya ingantacce ga mata masu juna biyu da kuma samar da garkuwa ga ƙananan yaran da ake haihuwa abinda hukumar ta ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen mace-macen ƙananan yara da mata masu juna biyu to ko mataki jihohi a Najeriya ke ɗauka na inganta samar da abincin Alhaji Haliru Sa'id shine babban manajan hukumar kula da kaddarori da saka jari ta gwamnatin jihar Jigawa kuma ya amin karin haske game da matakan da gwamnatin ta Jigawa ke ɗauka na inganta samar da abinci a jihar da ma Najeriya baki daya
a Jigawa ai zance tana ɗaya daga cikin manyan jihohi da suka ba aikin noma muhimmanci musamman da zuban wannan gwamnati akwai abin da ya kawo da ake cin ma cluster farming wannan cluster farming shi ne da ake tattara manoma na a wuri daya a hada su wuri guda a ba su kayan noma da kayan sha ruwa da su noma wannan ya taimaka wajen bunƙasar noma a Jigawa musamman noman shinkafa da alkama wanda kuma da yawa mutane sun ga irin amfanin da aka samu da wannan cluster farming da aka yi wanda da yawa mutane jiwa suna son su ma su kafa wannan
yanzu dai a sakamakon matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na inganta harkokin samar da abinci a ƙasa ɗan ƙasar da dama waɗanda ma ba su taɓa yin noma ba a can sun dukufa wajen yin noman lamarin da kuma zai taimaka wajen kawar da yunwa da kuma inganta lafiya a tsakanin al'umma. Barne Jifrin, Murya Amurka daga Legas.